440 wanda ya yi daidai da 11 ga watan 5 ta shekara 2019 na miladiya. Kafin malam ya jawo mana aya za mu dubi tambayoyin da wasu suka aiko. Mu dan ba da jawabi a kai. Shi wannan mai tambayan yake cewa shin wai in kana sallah ka ga yaro zai fada a wuta ko kuma wani abu da yake da hatsari, shin ya halatta ka cece shi ko kuma za ka bar shi ka ci gaba da sallah ka? To abunda ya kamata shi ya tuna in shi kansa din ne sallah, in wani abin da zai zo zai kawo maki zai tsaya zai gudu. An gane? To kaga ayoyi duka ɗaya ne. Ya kamata ya sani, na san in dan ta gan shi ne ba zai matar, ba zai matar mai malami ba, zai ba kansa fatawansa. To kun ga wannan shi ne. Wannan ya ce mallam assalamu alaikum, tambaya ta shi ne, ma'ana ita ce wata ne mahaifiyarta, ina ga yawo sai yake ce ya yake so ya faɗa, amma dai shawarwacin ba fita ba. A lokacin kuma mahaifiyarta wasu ne a lokacin suna Kristan, sai ita ta musulunta daga baya. Shin tana da gado ne na mahaifiya? Ita da mahaifiyarta dukkaninsu suna cikin addini wanda yake ba na musulunci ba. Sai mahaifiyarta wasu sai daga baya tukunna ita ta zo ta musulunta, tunda ita mahaifiyar tana da dukiya a kasa, ya halatta za ta je ta ci gadon jatumarta. Abinda yake, abinda za a duba a nan na farko dai a sani, gado a musulunci akwai asbab, sannan kuma akwai mawane, abinda dalilan da zai sa ya hana mutum cin gado. In ba dan wannan mane ba, ma'ana asali ka cancanci gadon, amma saboda wasu dalilai da za su kawo da ake ce musu mawane wal irs, idan aka samu fa sai su zo su hana mutum cin gado, wanda malamai suna lissafa guda uku, mawane wal irs wa yamna'u shakhsan min al mirasi wahidatun min ilalin salati riqqun wa qatlun wa ikhtilafu dinin fafham fa laysa shakku kal yaqini. Shakhsan min al mirasi, abinda zai hana mutum ya ci gado shine wahidatun min ilalin salati, daya daga cikin illoli guda uku nan. Riko ne idan mutum ya zanto bawa za a hana shi gado, a matsayin ka na kai bawa, in aka ce ka je ka ci gadon gidanku, in ka ji aka baka gadon kana zuwa da kai da abin da ka mallaka na duk na uban gidanka ne, to shi ya za a sai a hana ka cin gadon nan tunda ba ka da yanci. To wannan kenan. Wa qatlun, idan mutum ya kashe wanda zai ci gado, mahaifinka ne, ɗan uwanka ne, ɗanka ne, ko mawaye ne, matarka ce ko mijinki ne, inda a ce za a kyale kana da dama za ka zo ka ci gado, amma matsalan kana ga cewa rayuwarsa a duniyan ya zanto ma kawai kafan angulu da ya hana ka cin gadon, to shi ya za ka ke tunanin ya za a yi ka kautar da shi in ya mutu in ya kai ka ci gado, sai ka je ka haɗa baki da wasu 'yan daba ko in wata ce za ka ga za ta je za ta haɗa magani ko kuba ta ba mijinta don mijin ya mutu ita ta ci gado. Idan aka fahimci, alkali ya fahimci cewa fa gaggawa aka yi don a ci gadon ne aka kashe wanda za a gadon, to sai ya hana duk wanda yake da baki wajen kisan wannan bawan Allah nan a cikin magada, za a hana masa wannan gado. Saboda bisa ga ka'ida da ake cewa man ista'jala shay'an qabla awanihi uqiba bihimanihi, duk wanda ya yi gaggawa ya janyo abu kafin lokacin abun ya yi, to maganin shi shine a haramta masa wannan. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi kad ba'a bil khusrani mahiman. Wannan ka'ida ce ta tahiyya wacce take faranta, an san ta. Wannan kenan. To idan muka yi la'akari da wannan, a nan da yanzu take magana lokacin da suke cikin addini wanda yake ba musulunci ba, sannan kuma jatumarta ta zuwa wannan halin. In a wannan lokacin in ta riga ta gama cin wannan gadon, tukunna yadda ta zo ta musulunta, to ba wani abin da zai zo ya yi bincike me yasa a da lokacin da baki zo musulunci ba kika ci gadon jatumarki ko babanki a musulunci ba zai miki wannan bincike ba. Wannan kenan. Amma muddin ba a raba wannan gadon ba, ana nan zaune sai da aka zo kemakin musulunta, daga baya in kika ce za ki je, to la ya tawasa ahlul millatain, an gane waɗanda suke addini daban-daban ba sa cin gadon junansu a wannan lokacin. Wannan shi ne hadisi wanda ya tabbata daga manzon sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. An gane la yarithul muslimul kafir walal kafirul muslim, babu wannan gadon. Ai kamar misali gado ne da aka zo aka ajiye gaban alkali, aka ce to bawan Allah nan ya rasu, a raba mana wannan tarika wannan gadon. Alkali da zai tashi ya gama bincike ya tattaro gadon, sai ya zanto ba a kuɗin kuɗi, shikenan a cikin magadan akwai wanda yake ba musulmi ba, sai ya bayyanci cewa ba in ba ya zo cikin musuluncin ba ne ba za a ba shi wannan gadon ba, sai ya yi gaggawa ya musulunta. In ya zo za a ba shi ko ba za a ba shi ba, an gane. To wannan malamai za ka ga cewa suna da maganganu guda biyu a kan wayannan. Akwai waɗanda suka ci aitan rib ne a kwadaitar da shi saboda musulunci ya zai tabbata dama ba a zakka ma ko wani, to shi ma a sake ma kawai don ya tabbata a cikin musulunci a ba shi wannan gadon tunda ya musulunta. Akwai waɗanda sun faɗi wannan, akwai waɗanda suka ci a ba zai yi ba. Mutlakan kawai in dai akwai ikhtilafud din ba gado a tsakanin mai gado da wanda zai gada. Hatta ma wajen cewa a cikin dalilai da zai sa musulmi ya ci gadon wanda ba musulmi ba, da wasu malamai suke ambata ai dalili guda ɗaya da sababi guda ɗaya katal, a cikin wannan sababin akwai alwala. An gane. Al-Muslim la yarithul kafir illa bil wala'i, haka a wajen wasu malamai. Wal kafir la yarithul muslim illa bil wala, su suka ce wannan ma ba su gamsu ba, akwai waɗanda suka tafi akan wayannan. To in dan wannan ne, to gaskiyar magana tunda an zo cikin musulunci kuma wancan gadon ba a raba ba a wancan lokacin, in mutum ya ce zai je, in suka hana ma mato kaga shi zai janyo waƙansa, kamar yadda yake shi ma wanda ba musulmin ba in ya gudu ya zo cikin musuluncin kafin a raba gadon qablal qisma, wasu suka ce ya kamata a ba sa, wasu suka ce ba za a ba sa ba. Allahu a'lam. Wannan shi ne dai maganganun da malamai suka yi a kan wannan. Wannan shi kuma yake cewa malam assalamu alaikum, yaya hukuncin wanke baki da mai na wanke baki, wato maklin kenan tambayarsa ta farko. A dai gane azumi, abinda ake nufi da azumi shine rashin ci da rashin sha da barin jima'i da duk wata mukaddima na jima'i da kuma duk wani sabon Allah. Wannan shine abinda ake nema a wajen mai azumi. Saboda haka abubuwa irin sun makilin da tambayar da ta biyo mai na ciwon ido da sauransu, waɗannan ba ta cikin ba abinci ba ne ba abin sha ba ne. Rabi da haka ba a hanawa bisa ga zance mafi inganci. Shi kamar allura ma da ake sawa mutum, wasu antibiotics da ake mutane ko wani analgesic, waɗannan duk ba komai ba ne. Amma idan ya zanto kamar a sawa mutum tari ko jini ko wani mai abin da yake da sinadari kamar a matsayin abinci yake, waɗannan kusan malamai duk hanawa suke yi, ba shi halarta wannan. Amma dan dai wani mene kwalli da ake sa a ido ko wani inhaler da sauransu, waɗannan abin da yake ba abinci ba ne kuma ba abin sha ba ne, ba zai zanto illa ba. Allahumma illa kai kira da shakkan akwai wasu zaki-zaki da yake wuce ba, da kaso da kaki zai yi ka nisance shi da zai kai amfani da abin da ba zai jawo ma illa ba. Amma asalin ba wani nufin da ya hana waɗannan abubuwan mutum ya amfani da su. Wannan kuma yake cewa malam tambaya ta yake ce wani lokaci ne sojoji sun kama mu, kuma wajen da muke babu sarki a hakan muke taimama muke sallah, to ya matsayin sallah mu take sojoji suka kama su amma bai yi bayani yadda zan fahimce shi ba me yake nufi da wajen babu sarki dalilan taimama shi ne ya zanto mutum ya zanto kana da ruwan na farko kenan amma ruwan ba zai ishe ka sarki ko alwala ko wanka ba amma akwai ba babu ba ne sa'anan malamai suna da kaula ne wanzu zai ka ce duk gabobi da ruwan zai wadatar sai ka wanke inda ba zai wadatar ba a yi cikon sada taimama ko waɗanda suka faɗi wannan wanzu suka ce a amma maza abinmu na nan ba su tafi a kan wannan ba wasu suka ce a ai muddin ba zai wadatar da kai ba kenan falamta ji duma an din kai ma ba da a ciki kawai sai ka yi taimama wannan kenan dalilin taimama ko kuma wanda asalin ma bai samuwa ba sannan bayan bai samun ba wasu suke cewa to yaya yake in bai samu ba kenan bai samu ba zai zauna ko kuma in akwai wanda ake zaton za a samu in akwai inda ake zaton tabbas ne eh in tabbas ne to kada ya yi nisa ya wuce kilomita biyu ko su sai kilomita ɗaya da sauransu an kawo wannan kaidi a maganganun malaman fiqhu amma duk inda ya kai kilomita kusan ma'ana abunan mil biyu suke nemi ba kilomita ba mil biyu afwan in ya kai mil biyu to suke cewa to ba zai yiwu ba ya zanto ya yi nisa in sama da hakan ne bu'ad ɗin shi ya yi nisa da ba zai yiwu ba amma ala kulli hali abinda ake so a tabbatar shine ko dai adamul ma'i wannan ya tabbata ko adamu isti'malil ma'i ba zai yi kai amfani da wannan ruwan ba to in ya zanto ba za ka iya ba saboda wanne dalilai akwai dalilai da dama in ka amfani da shi ko ya kara ma cutar ko ya kashe ka a dukkanin su ba zai yi ka ce za ka yi amfani da ruwa ba za ka yi taimama kuma duk waɗannan da muke maganan nan idan suka yi taimama to shi kenan ba maganan cewa za su sake maimaita sallar su babu shi inda ake maganan cewa inda ake ka yi sallar ne ka sake samun ruwa fil waqti to kaga wannan zai yi ne yu'idu aw la yu'id la yu'idu bisa ga rance mafi inganci wannan kenan to kaga maganan ka sake maidawa bai ma taso ba to duk wanda wannan taimaman da kuka yi kai idan rashin wanda za ku yi wanka ko zai yi ku yi alwala da shi saboda wannan rashin ne kuka yi taimama kuka yi sallan ku iya wannan kuma sallar ai ta yi shi kenan kuma babu wani hukunci da tare da wannan a cikin wannan wannan yana tambaya ne malam menene hukuncin musulmi ya yi aiki a banki tunda muna magana ta riba ayoyi riba da muke jawowa shi yana magana mai hukunci musulmi ya yi aiki a banki irin wayannan fatawa manya-manyan fatawa ne wanda lazimin yanzu in aka muka ce ma kada kai aiki a banki wannan idan ya zanto wannan ita ce fatawar mu wannan zai sake haifar da cewa kuma bai halarta mu ba mu kai kudin mu a waɗannan bankunan ba haka ne ko duk abin da zai zo zai haifar da idan ka wayar na abu da wanda yake ga sunan in kai da kanka ne in kana da shakka da kana ga cewa minal halal ma yughni anil haram kana da wata hanyar da zaka iya bi ka je inda baka da shubha sai ka canza aiki ka je amma bisa yanzu ba mamaki ma kai din a yanzu haka kai ba ma'aikacin banki bane ko da Allah kana da wani makocinka yana aikin banki kaga ya fi ka kuɗi shi da kake so ka lallabo ka zo ka haramta ma aikinsa akwai wannan a cikin tafiya to Allahu a'lam wannan sai dai manyan malaman za su bada hukunci na ba shi da damuwa dama ba wai karanta nafs bane tanzilun nafs din ka saukar da hukuncin yana da wahala in ba manyan malamai mu da ba mu da lajina ta kwatawa da malamai za su bada to ku yi kawo irin wayannan manya-manyan tambayoyin suna da aiki kuma ma yanzu ai bankin akwai kamar Jaiz Bank wanda shi kuma ban samman ma za ka haramta shi kuma a faɗa Najeriya za ka suna aiki a nan Maiduguri ma yana ga suna da branch dinsu wanda kuma duk abubuwan da suke yi da manufofinsu bisa ga ainihin ka'ida ta shari'ar musulunci suke yi don saboda na taɓa attending din wani international wannan conference da suka yi a University of Illinois a Kwara State ya kai kwana uku hudu Bangladesh da su India da sauransu da Saudi Pakistan duk sun hallara a wannan wajen na ya samu attending lokacin ma ina abotan kasa kwana uku duk ina attending din wannan taron nasu akwai Dr. Fonso namu na nan University of Maiduguri wanda ina ga professor ne ba ya mai halarci wannan taron ya kaddamar da paper ko zanni da na kaiza wajen wannan taron wanda kuma an yi taron ne akan Islamic Banking and Finance wanda naga da mutum ya halarci wannan taron abin zai bada mamaki saka ga masana ayoyi da hadisan nan ne ake kawowa duk abin da ya shafi babin mu'amalat na kuɗi na riba yadda suka sani abin in an faɗa ma za ka ce ma abin ba haka yake ba saboda haka suna da malamansu kuma sun san abin da suke yi bisa ga ake yi wayannan kuma ban sama akwai wani zai ma abin da zai ce zai hanta aiki ta tare da su a cikin wannan Allahu a'lam shi wannan kuma yake cewa malam menene hukuncin wanda ke zagin malamai to shi kuma ya rasa wanda zai zaga sai malamai malamai suka ce zagin malamai su malamai namansu nama ce wacce take da guba duk wanda zai je taba to fa zai tashi a aiki an gane to zai tashi a aiki saboda haka bai dace ba musamman malami inda aka de malamin da yake bin tafarkin Allah da manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to wannan abun girmamawa ne wannan shine ladabin musulunci abun girmamawa ne amma yanzu abin takaici da ake samu su malaman yanzu ya zanto su ne galibi mutane abubuwan cin naman su da zage-zagen su duk akan wayannan malaman ne kusan ma tarbiya da ake bukatan aka yasa girmama malaman ya zanto babu kuma ni na ga baya rasa nasaba da tun farko yadda malamai suka zo suka janyo ɗalibansu da su zuwa jiki suka guji duk wanda ya kamata a karantar da tarafiki a karantar da ɗalibai waɗannan shi ya janyo ta yadda almajiyar sai suka nuna ma malaman gaba ɗaya suka zo ba su da wanda ake zagi ba su da abin nan sai malamai duk tunaninsu malaman nan kawai cin haramun suke yi malaman gwamnati ne wane ne ai kalmomin da suke faɗan ana jin irin kalmomi da mutane suke faɗi a kan malamai su wayannan malamai a immatu qaumin ne su malamai abinda ake cewa yana aiki ba abinda ake cewa malamai a immatu qaumin yuhtada bihudahum la hallahu man iyahum yatanaqasu a immatu qaumin yuhtada bihudahum malamai ne shugabanni ne na jama'a yuhtada bihudahum mutane suna samun shiriya yuhtada bihudahum la hallahu man iyahum yatanaqasu kaga Allah ya zine a duk wani wanda yake aibata su a immatu qaumin yuhtada bihudahum la hallahu man iyahum yatanaqasu to baki ba a son wannan don haka da karata zaki ma ba kana adawa da wani malamin ba kuma san cewa zaka zo ka fada cikin man adali waliyan faqad adantuhu fil haq to kaga ba a so duk wanda yake yaki da Allah da manzonsa a dalilai guda uku a gaba kaga man adali waliyan faqad adantuhu bil haq wannan na daya kenan na biyu inna ma jazaa allazina yuharibuna allaha wa rasulahu na cikin suratul maida hukuncin yan fashi da makami dan fashi da makami shi ba yaki yake wa Allah da manzonsa ya bane sannan kuma ayan mutajjiya ba in lam tafadu fa azalu bi haqqin min allahi wa rasulihi to kaga wayannan abubuwan da suke da wannan wa'idi saboda mutane su kiyaye tambayar da ta biyu menene hukuncin wanda suke kariya da kwansa wai suna da cutar kwansa ba sa yin azumi tunda ba kai ne kake da cutar kwansa ba me damuwanka da su yanzu faɗinka cewa kariya suke yi dinnan ma wannan hukunci ne ba lalle ba ne saboda haka na farko kai kanka din muna gudun kariya zato kana munantawa mutane zato. To in munantawa mutane zato da Allah ka san wani baya azumi yace ba yana da ulza shikenan sai kai ka magamfi cewa kariya yake har kana neman fatawa a banza. To gaga wannan kenan. Sannan na biyu shi mutumin da yake da ulza kamata yi ulza-ulzar nan suke tuntuban likitocinsu ya kamata a nan za su saba fahimtar wasu abubuwan. Ulza da ake cewa kamar da su likitocin suke cewa ba wai cuta ba ce da wai mutum ba zai warke ba cikin wata biyu wata uku wata hudu sai a baka magani ka warke ba. Kafin watan Ramadan ya zo ma in ka bayyanci kana da ulza za ka iya zuwa wajen likita a baka magunguna ka warke ta taska bannan Ramadan din ya zo. Amma wani fahimtar cewa in an ce kana da ulza shikenan din nan wannan anan ake samun kuskure. Kuma maganar cewa dan kana da ulza ka ce za ka ciye wannan ma kuskure ne. Ai fil asl din shi da wannan mingun mai da na wala sabarin fa'idatu min ayyamin ukhra wannan shi ne hukuncin mutum duk wani mai jinya ba lafiya wannan shi ne hukuncin shi. Sai ko sufa ko ya zanto an samu tabbacin nan gaba kai wannan da ba yadda za ka warke ka zo cikin masu lafiyan da har za ka iya yin azumi kuma wannan ba wanda zai ba da wannan garantin in ba likitocin ba ne. Sai aka ba da sai ka fada a cikin wa'alar lalina yutiqunahu fidyatun fahamu sai ka fada a cikin wannan kenan. Wannan shi ne Allahu a'lam wal ilmu indallah. Tambayarsa ta uku ta ƙarshe kenan. Shin ya halatta ka ba wa Allah subhanahu wa ta'ala lokaci kenan cikin hukunka kamar wanda ake cewa ba za ta kabbal du'a a na fi makani na haza da so ya halatta ko bai halatta ba. Bisa ga zance mafi inganci abinda su malamai suke cewa bai halatta ba. Baya daga cikin ladabin addu'a. Baya daga cikin ladabin addu'a. Kun fahimta? Ai kamar makan da zaman duka daya suke. Inda ya kamata ka fahimta yanzu mu daga hannun mu yake Allah ya Allah ya Allah kar wannan wata Ramadan ya fita sai ka ba mu kuɗi. Ka bada kaga ka kara kayyade a Ubangiji wani lokaci ko wani makan da sauran su suke cewa baya daga cikin ladabi. Shi ya sa in ka duba cikin littafi alaiki da fi du'a littafi ne. Dan kai mai misali al-ittida fi du'a ta'addanci a cikin addu'a ya kawo irin wayannan maganganu. Zaka ga mutum ana ta'alqunuta la tadala la fi maqamina hadha zamban illa ghafata wala wa anin maqamina hadha kada mu bar wannan wajen namu zai ka gafarta mana. To aka ce wannan baya daga cikin ladabi. Shi ya za a galibi abubuwan an gama kalla in kuna ta alkunutun nan a tawi da tahajjud in kuka ɗauko wannan addu'a amin ma ni ba na cewa don ga in fada a cikin al-i'tida fi du'a. Sannan kuma abu da ake la'akari ai akwai hadisi ma na Abdullahi ibn Mughaffal ya ga ɗansa ya Allah ka bani gida kala kaza a cikin aljanna yake da za ka yi ta'addanci cikin addu'a. Kawai ce Allah Allah ya baka aljanna ya wada sai ka kayyade Allah daki kala kaza yana da AC kaza da waye irin wannan. To kun ga akwai dan damuwa a cikin addu'a ko kuma addu'an da kai ganka ka san ba abin da ba mai yiwuwa bane ya Allah ka maida ni bature kada nan baki gaba ni kuma kada ya Allah ka maida ni bature sai ba kana ba zai yi a sake maida kai bature ba. Ya Allah ko ka maida ni gajeren mutum ko ka baya sa ni in zanto mai sanyi da sauransu irin wayannan duk suke cewa kamar akwai rashin ladabi a cikin addu'a da kuma irin su itnaf wanda babu ma'ana a cikin addu'a da ake yi. Shi ya sa in ba da akwai inda ake bukatar a yi itnaf din amma ba wai ko ina ba ne. Shi ya sa za ka ga galibin addu'a manzo sallallahu ta'ala rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Duk wani alherin duniya da lahira sun fada a cikin ta. An gane? Amma da za ka ga wala fa’irar illa asqatahu wala wane ne illa kaza wada tuwa nan islam mai dogon tuwanci da ake yi cikin addu’a. Ya kamata don mani sai na fahimci cewa ma abinda na fahimta wasu addu’o’in alkunutun da mutane suke yi limaman mu sun ɗauka suna yi mana muna ta amin amin ɗin nan galibi kawai wasu ma’anan kasuwan kulmi ne a kan za a buga za a kawo a haddace a zara damun mu da su. Wanda ma ba ma ba larabe ba ne wani ma ba malami ba ne ya ji larabcin kawai sai ya haɗa addu’ar da shikenan mu ɗauka mu yi ta yi. To ya kamata a ke tantancewa akwai addu’o’i waɗanda suke almasuwa wanda za ka ga cikin al’azkar na Imam Nawawi da ‘yan su Hizbul Muslim da wane ne da littattafai dai su ya da su Sahih Muslim za ka ga duk a babu al’azkar da ya ce za ka samu addu’o’i wankayi za ka ga cewa za su amfana a cikin wannan. Sannan ma kuma ai magabata ma galibi sallan tarawihin ma in ba azumi ya je kamar tsakiya ba ba su fiye karawa Allahumma hadina fi man hadait kawai shine abin da ake yi. Sai in azumin ya je kamar tsakiya ne aka samu wasu asar daga su kuma bin al-Khattab sukan kawo wasu al-kunutu akan ana da tsoron su wannan shi ya bada daman dalilin nan. Amma azumi yau akan ga fara azumi da kwana 1 da 2 da 3 za ka ga ana ta dogon al-kunutu wannan ma duk yana daga cikin abubuwan da ya kamata limamai su sani. An gane bai dace a ke sanantawa mutane ba kuma har ya kai ya kawo da baka ga limaman mu sai su gama karatun alkur'ani izu hudu izu shida za ka ga za su yi ba za ma su yi kuka ba sai a cikin wannan alkunutun za a yi ta kuka. Ban gane wannan ba ayoyin nan shine cikin ayoyin alkur'ani nan ne wajen kuka. Ya kamata a fahimci wannan da kyau kuma babu hujjar da ba za ka ga za a yi ke mutum akan alkunutu kusan rabin awa mata kun ji hala duk za ka gansu a zaune ba suke ba za ma su iya ba kai kanka za ka ga kaɗan tsaya a nan kaɗan juye ta nan ka sake hannu ka sake kama azaba kawai mutane suke sha a cikin kiyamun laili ɗin nan. Ya kamata a ke sassautowa mutane kar ya zanto ana tamfirin mutane ga sallah mutum ya zo sallah da shauki ya koma da shaukinsa. An gane wannan shi abin da ake bukata malam karanta mana ainihin abin da ya shafi ya yi fallabi na amini za ta layantu magana a kan yi ba akwai maganganu da dama amma na ga mun yi kwana uku biyu sai muka bar wannan magana la'alla in muka zo za mu gama a kan wannan sai mu yi mu haɗa taliki a kan yi za ta layantu da magana a kan ayoyi da suka gabata na yi ba sai mu sake yin wani talhis na bayani sai mu wuce. Malam bismillah.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
وانا ايتكي اطول آية في القرآن الكريم cikin alkur'ani mai girma babu wata aya da ta kai wannan aya sau tunda muke karatu ba mu iski ayan da ta kai ta ba kuma har mu je minal jinnati wal naji ba za mu iski ayan da ta kai ta ba. Ana kiranta da ayatul dain, aya ce da take magana akan mu'amala ta kuɗi musamman kuma abin da ya shafi bashi, domin tana magana akan addain. Tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta magana a kan aka zo aka hamta riba, domin dama daga cikin bayanan da ya kamata a ce mun gabatar addu'a ɗin mataki-mataki da riban nan yadda aka hamta su. Don wasu malaman suna maga cewa malamai hamta riba bai zanto lokaci guda ɗaya ba ne, kamar yadda ka san hamta giya da a mataki-mataki aka hana su kankat, to haka aka hana su riba. To ganin cewa an hana riba, to akwai wasu mu'amala wacce take da amfani da ya kamata a buɗe a mutane kofa. To kamar a cikin akwai wannan abinda ya shafi ayatul dain da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan wannan. Malamai an rawaito daga magabata kamar yadda Ibn Abbas yake cewa aya tana magana a kan as-salam. Asali za ka ga cewa ciniki ne ta yi mutumin da yake da haja, kai yanzu kana da bukatan cewa za ka je nan ko nan gambo-gala ko ina ne tun da za a ce za ka je ka kawo kaya. To ko daga can za ka zo Maiduguri ka siya kaya ka kai musu a can, kai dan kasuwa ne. Amma matsalarka ta yi ya zanto ba ka da kuɗi cash a hannu, to shi kuma wani yana bukatan wannan kayan zai yi ya baka wannan kuɗin, ku yi ciniki da shi. Abinda nake bukata, ina bukatan alkama ya zanto buhu kaza, amma a faɗi sifa, a faɗi nau'i da buhu da komai a faɗa abinda kake bukatan, kuma a sa lokaci zuwa lokaci kaza, shikenan sai ku yi ciniki. Za ka ba da kuɗi cash, amma ka ga cewa kayanka ba a lokacin ba ne, ba yadan biyar ba ne a wannan lokacin za a yi, to shi ya sa za ka ga cewa akwai amfani a cikin wannan. Sai waɗannan ayoyin suka zo suka hana, amma bisa ga sharar rubuta a faɗi nawa ne yaushe kuma za a kawo wannan, ba tare da wani ra'ayi da za a cuce cikin waɗanda za su kulla wayannan ba. Kuma haka ke ba ma wannan ba, duk wata mu'amala kan ahdul iwadaini fiha naqdan wal akhar fi zimma nafiya, ya zanto ɗaya zai ba da cash, ɗaya kuma zai zanto a zimma ne amma kuma daga baya, amma bisha akwai lokaci za a kawo. To wayannan, to shine abinda aya take magana a kai. Anan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu idza tadayantum bidaynin, idan kuka yi mu'amala ta bashi to ila ajalin musamma, ya zuwa ga wani lokaci wanda yake sananne, to faktubuhu, to ku rubuta. Shi ya za mu'amala ta haƙƙin kuɗi daga cikin makasir shari'a dalilan da shari'ar musulunci ta zo akwai kare addininka akwai kare zuciyarka akwai kare hankalinka akwai kare mutuncinka daga cikin waɗannan abubuwa da ayatul hamza malamai suke lissafa to kuɗi ko da ba mu faɗa ma ba ayatul dain kadai hujja ce domin umarni da hani a cikin wannan aya sun kai 14 zuwa 15 ku kalli ayan Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu kuma ni ne ko ba umarni ba ku lissafa na daya kenan wal yaktub bainakum katibun bil adl galamul amr mudari al maqul bilaym al amr shi ba umarni ne umarni na biyu kenan wal yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katib hani ne na uku kenan hani an yaktuba kama allamahu allah fal yaktub na hudu kenan wal yumli lil ladhi alayhi al haqq na nawa kenan wal yattaqillaha wala yabkhas hani kenan minhu shay'an fa in kana alladhi alayhi al haqq fihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa fal yumli waliyuhu nawa kenan wastashidu shahidaini min ajalikum na tara kenan fa in lam yakuna julaini fa rajulun wa ma adani mimman tarduna min ash-shuhada'i an tadilla aydahu wa fatuzakka aydahu maruka wa la ya'ba ash-shuhada'u idha ma du'u na nawa kenan na goma wa la tas'amu an taktubuhu na nawa sagiran aw kabiran ila ajali dhalikum aqsatu inda Allah wa aqwamu lishahada wa adna alla tatabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashidu idha tabaya'tum wa la yudha kadibun wa la shahid wa in tafalu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha nanawa kenan shanawa sha hudu akwai na 15 a ciki da gangan na sallar kina wuce saboda bai fito bili ba shi na 15 ku kalli inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wastashidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna julaini fa ya farajulun farajulun kaga kenan rajul da wa matani su ba da shaida umarni ne wanda yake amil din mazu ko su nake cewa wannan a matsayin fa'il yake fa'il din wanda yake mazu to wayannan ko sha hudu ko ya zanto sha biyar duk a cikin aya ɗayan nan umarni da hani kusan sha hudu ko sha biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa amma kun san duka wayannan umarnin nan sha hudu ko umarni da hani sha hudun nan duk dalili na kada ka zalunci wani kar ka ci dukiyar wannan shi yasa aka saukar da duk wayannan umarni amma yanzu kalli yadda mutane suke cin haƙƙin mutane annabi ya faɗi gaskiya yace akwai zamanin da zai zo la yubalu ajul ma akhadha min al mal amin khalalin am min haram mutum ba zai damu ba ko haramun ne a kawo ya ci ko halal ne ya zo ya ci to anan zaka ga Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi wallazina amanu idza tadayantum bidaynin idan kuka yi mu'amalan bashi bidaynin na bashi dan duk wata mu'amala wani lokaci yana da fadi yakan dauki ma'anan dain amma addain din alawci duk lokacin da zaka yi mu'amala da mutum na kudi wanda yake cash da zaka ba wa mutum anan ko a ce naqd ko ayin zasu ce amma wanda za a jinkirta shi ne zai zanto dain a hakan ake magana idza ma auqaduna wa hataban fa zaqal maut naqdan ghayru dainin inji mawaki ghayru dain abinda yake ba yanzu ba kenan to shi ya za aka kawo bidainin wasu suka ce wayannan kamar taukidi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala fa'ilun yasiru bijana aihi babu wani sun su da zai tashi da fuka-fuka su ai dama sun su da bibbike yake tashi ko to kamar wannan ne wasu suka ce a'a yanda Allah ya ce bidainin anan larabcin ya fita daidai ne inda za a ɗauki bidainin larabcin ba zai zanto hakan ba domin a samu a gaba wancan zamirin a mayar zuwa ga dain in ku gane ayar ya yi wallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma faktubuhu, wannan faktubuhu zai koma zuwa ga bidaynin din ne kenan, ka gani? Inda ake babu bidaynin, ya ayyuha allazina amanu idza tadayantum ila ajalin musamma faktubud dayna, ba zai kai wannan dadi ba, an gane ba? To shi yasa idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamma, eh, zuwa ga wani lokaci sananne, sai Allah ya faktubuhu, rubuta. Ance za ka ga wajen mutum, bashi za ka ɗauka a wajen mutum, ko salaf ko salam, duk abinda za ka ga za a yi din nan, Allah ya ce faktubuhu, lalle ku rubuta, wal yaktub bainakum, ya rubuta a tsakaninku katibun, wani marubuci, bil adl, bisa adalci, wasu suka ce bil haqq, dan kada ya sa wani ciwa-ciwa cikin wannan rubutun shi ya sa. Wala ya'ba katibun, shi ba wannan marubuci ba, kada wani marubuci yake an yaktuba ya rubuta kama allamahu Allah, kamar yadda Allah ya sanar da shi. Fal yaktub, lalle ko ya rubuta, wal yumli lillazi alayhi alhaq, wanda haƙƙin bashin yake kansa shi yayi imlai, inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah, fal yaktub wal yumli lillazi alayhi alhaq. Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu, lalle ya ji tsoron ubangijinsa. Wala ya bakhaz minhu shay'an, kada ya rage tsauye wani abu daga cikin abin da zai rubutar nan ba. Fa in kana allazi alayhi alhaq, wanda haƙƙin yake kansa na bashin, in ya zanto safihan, hankali ba ishe sa ba, aw da'ifan, ko yana da rauni na ilimi da za a yi a yi masa wani ciwaci wanda ba zai iya ya gane ba, Allah ya ce to fa lalle aw la yastati an yumilla, ko ma dai ba zai iya mai yayin imlayin ba, huwa shi, to fa falyumlil waliyuhu, lalle waliyinsa ya yi masa imlayi bisa adalci, shi ma bil adl, kaga in shi ba zai iya ba, Allah ya ce falyumlil waliyuhu bil adl, waliyinsa ya zo ya yi masa imlayi bisa adalci. Watashidu, ku kafa shaidu, shahidaini shaidu guda biyu, min rijalikum, a cikin mazajenku, fa in lam yakuna julaini, in ba su kasance mazaje ba, da aka zo da shaidun sun zanto ba mazaje ba ne, to ba shaidu biyu aka kawo ba mazaje biyu ba ne, fa rajulun wa ma'atani, namiji ɗaya da kuma mata guda biyu su zo su kafa shaida, amma mimman tarzauna min ash-shuhada'i, cikin wadanda kun yarda da su cikin shaidun, domin aka ce wa ma'atani din Allah ya ce anta zilla ihdahuma, gudun ɗayansu a ce in ta manta, fatu zakiyar aidahu man hukara, ɗaya ta tunawa ɗaya. Wala ya aba shu'ada'u shaidu fa kada ziki, idan ma du'un, idan aka kira su zuwa ga shaida. Wala tas'amu, kada ku kosa an taktubuhu, don ku ce ku kun gaji ba za ku rubuta ba. Saghiran aw kabiran, ko da kuɗin kaɗan ne ko yan suna da yawa, ila ajali, zuwa ga ajalinsa, lalle ku rubuta. Zalikum, wannan abinda ake faɗa muku, aqsatu inda Allah, shi ne mafi daidai a wajen Allah. Wa aqwamu lishahada, shi ne mafi tabbatuwa gaba da shaida. Wa adna, kuma ya fi kusa Allah ta tabu, kada ku samu kokonto da shakka. Illa an takuna, sai da in ya zanto tijaratan, kasuwanci ne, hadiratan, wanda yanzu za ku gudanar, kash ake yi, tudiruna ha, wacce za ku gudanar bainakum, a tsakaninku. Falaisa alaikum junahun, babu laifi a kanku, Allah taktubuha, dan in ma ba ku rubuta ba wannan babu laifi a kanku. Wa ashidu, ku kafa shaidu, idza tabaya'tum, idan za ku yi ciniki. Wala yudha kasibun, kada shi mai rubutun ya yi cuta, ko kuma wala yudha kasibun, kada a cutar da shi mai rubutun. Wala shahidun, haka nan kada a cutar da shi shaida, ko kuma kada shi shaidan ya cuta, duka ma'ana biyu za su dauka, wanda zan yi bayani a kai gobe insha Allah. Wa in taf'alu, in fa za ku aikata hakan fa, idan kuka aikata hakan, Allah ya ce fa innahu fusukun bikum, wannan fa fasikanci ne gare ku. An gane? Wattaqullaha, ku ji tsoron Allah. Wa yu'allimukum Allah, Allah zai sanar da ku. Wallahu Allah, wanda yake da cikakken sani ne bi kulli da komai. Wannan ita ce ta waɗannan ayoyi a cikin. Idan kuka ga a cikin wannan aya na farko, Allah ya ce faktubuhu, lalle ku rubuta, wannan rubutun in lokacin da za a dau bashi a rubuta wannan bashin wasu malamai ɗin su a fada imamu Sha'abi suka ce wajibi ne wasu suka ce ba wajibi bane wanda bayani zai zo a kai sannan kuma da yace wal yaktub bainakum katib wani ma wuci zai ya rubuta a tsakanin ku wannan zai fi dan in zamu rubuta bashin da ke tsakanin da kai in wani ne daban ya zo ya rubuta ya fi adalci da kai ka rubuta ka zo ko ni in rubuta in zo in ajiya gaban kotu wanda wa ya rubuta wannan ga wanda ya rubuta a ina ka rubuta a can ba kaza lawyer kaza ya rubuta to kage zai fi saboda katib aka ce bil adl sannan kaga anan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sake jan hankali wala ya aba katib an yaktuba kama allamahu Allah fal yaktub akwai itnab a cikin nan domin ana jan hankalin masana da wanda Allah ya ba su baiwan rubutu dan rubutu da kake ganin nan shi ma baiwa ce da Allah subhanahu wa ta'ala zai zaba ko zai ba wanda yake so kamar yadda magana ta baki ai ba kowa bane ya samu rubutu ba kowa bane wanda zai samu ta yi a samu wani mutum kuma ne ma da baya ma iya yin magana amma in fa ya iya rubutu zaka ga cewa sai ku mutu a manta da kai shi ba a manta da shi ba haka ne ko saboda shi rubutunsa zai maganganunsa da ya rubuta suna nan za su wanzu sannan a cikin nan wal yaktub bainakum katib an nemi wani marubuci ya zo ya shiga ciki akwai wannan kuma wajen da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa falyum lil waliyhu bil adl waliyinsa ya zo ya yi imla'i an gane akwai wannan to a cikin waɗannan dalilai gaba ɗaya a nan ne da mutane za ka ga sun fiye tambaya wai mene hukuncin aikin lauya ya halatta ko bai halatta ba suna da asali na musulunci anya ma ya halatta bayan gashi wasu suke cewa suna ga cewa musulmai yau komansu a agreement dinsu na cinikin gida na filaye na kamfanannuka na banki na wane ne hatta wasiyya har wakafi yau wakafi na makaranta na islamiyya na kwarijiya ko na masallaci za ka ga wani zai nemi wakafi sai ya nemi lauyansa ya zo za a sa hannu lauyar ya rubuta a zo a sa hannu shi aikin lauyar nan ya halatta ko bai halatta ba haka an fiye wannan tambaya kullum wasu ma ba sa ma bambanta mu wani suke murin ma lauyoyin ne suke so su haramta mana abincinmu ya za suke so sun fiye yawan wannan tambaya to magana akan aikin lauya ya halatta ko bai halatta ba gobe ka zo za ka ji bayani cikakken bayani za ka ji a nan insha Allah iya abin da Allah ya sauwaka za ka ga cewa ya halatta ko bai halatta ba me malaman musulunci tunaninsu akan aikin lauya daga nan in ma akwai sabanin malamai yaya sabanin yake insha Allah gobe kafin mu bude darasi ina ga wannan bayanin za mu yi sai mu shigo kuma cikin waɗannan ayoyi a cikin wannan ina ga in lokaci ya yi za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai gobe ma ci gaba da tafsiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah.